This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Asara abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Amurka ta kaddamar da har-haren sama ranar Juma'a a wasu yankunan gabas ta tsakiya a wani mataki na maida martanin harin da aka kai sansanin sojin ta dake kasar Jordan a makon da ya gabata. Isra'ila ta kai sabbin harare a garin Rafah da ke kan iyakar Gaza a yau Asabar, yayin da wutar daji ke ci gaba da laƙuma dazuka da ke kuma kusantar gidaje a ƙasar Chile.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji yadda zaɓuɓɓukan cike giɓi ko waɗanda kotu ta ba da umarnin a sake a wasu matakai daban-daban a wasu jihohin Najeriya.
Kaman zaɓe dai sun fito da sassafe a rumfunan zaɓe kenan, sun fito a kan lokaci. Wasu rumfunan kuma an samu ƙorafin cewa babu takardu na dangala ƙuri'a.
Za a ji cewa ƙungiyoyin Fulani a Najeriya sun yi barazanar maka gwamnatin tarayyar ƙasar a gaban kuliya kan ci gaba da rike shugaban ƙungiyar Meti Allah Kautal Hore. Sannan za ku ji yadda masu shari kan harkokin ƙwallon ƙafa ke kallon wasan da Abricot za ta buga da Mali a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta kaddamar da har-haren sama a ranar Juma'a a wasu yankunan gabas ta tsakiya a wani mataki na maida martanin harin da aka kai sansanin sojinta da ke ƙasar Jordan a makon da ya gabata. Rundunar sojin Amurka ta ce dakaranta sun kai har-haren ne a Iraki da Siriya, inda suka kaikaici dakarun juyin juya halin Iran da sauran ƙungiyoyin da ke da alaƙa da su. Rahotanni sun ce har-haren sun fada a wurare sama da 85, inda Amurka ta yi amfani da jirage masu kai hari daga nesa. Jami'an Amurka sun ce an sanar da hukumomin Iraki kafin a kai har-haren, amma ba a fada wa na Iran ba. Bradley Bauman jami'i ne a gidan niyyar kare tsarin demokradiyya.
What remains to be seen, one of the kind of the key unknown variables in this moment is
yace abin da ya rage yanzu shine a tsaya a ga irin barnar da waɗannan har-hare suka yi a ga iya adadin mutanen da ya ritsa da su cikin makiyin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce da umarninsa aka kai harin. Sai dai kakakin majalisar wakilan kasar Mike Johnson ya cacciki gwamnatin ta Biden saboda jan kafa da ta yi wajen maida martani. Garin Rafah da ke kan iyakar Gaza ya fuskanci munanan har-hare a yau Asabar, sai dai babu bayanai da suka nuna iya adadin mutanen da suka mutu ko suka jikkata sanadiyar har-haren na Isra'ila. Halin da ake ciki, ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce mutum 27,131 ne suka mutu, sannan wasu 66,287 suka ji rauni a yankin na Gaza. Sanadiyar har-haren tun bayan harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai cikin Isra'ila, wanda ya halaka mutum 1,200. Kasar Haɗaɗɗen Larabawa ta ware $5 million don tallafa hukumar da ke agazawa 'yan gudun hijirar Falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wasu ƙasashen da ke taimakawa hukumar ta UNRWA sun dakatar da tallafinsu bayan labaran da ke cewa wasu jami'an hukumar 12 na da hannu a harin da aka kai Isra'ila a watan Oktoba. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka take kokarin ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta, inda har an gabatarwa da Hamas wasu bukatu.
We've been working tirelessly with Qatar, Egypt and other regional partners.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield kenan take cewa muna aiki tukuru da kasashen Qatar da Masar da sauran masu ruwa da tsaki a wannan yanki don ganin an samar da kokarin matsaya kan waɗannan bukatu. Wutar daji da ta tashi a yankin tsakiyar yankin Balparaiso a ƙasar Chile ta kona gidaje tare da laƙume hektoci da dama a cewar hukumomi. Hukumar da ke kula da dazukan ƙasar ta ce hektoci aƙalla 700 sun kone ƙurmus sanadiyar tashin wutar dajin. Kiyasi ya nuna cewa akwai akalla wutar daji 158 da yanzu haka suke ci a daukacin kasar ta Chile, wacce ke yammacin nahiyar Amurka ta kudu. An dai tura dimbin masu aikin kashe gobara don dakile yaduwar wutar zuwa yankunan da gidaje suke.
To nan ba da jimawa Mahmud zai kawo mana karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Ana gudanar da zabukan cike gibi da waɗanda kotu ta ba da umarnin a sake a matakai daban-daban a jihohi 26 da ke ƙasar, ciki har da jihohin Plateau da Nasarawa da Benue. Mahmud Lalo ya tuntuɓi wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji da ke Jos, wacce ke bibiyar waɗannan zabuka, ya kuma fara da tambayar ta yadda zabukan ke gudana.
Yanzu a yanzu dai a nan jihar Plateau ana gudanar da zaben kujerar majalisar dattawa ne, wato na shiyar Plateau ta Arewa, da kuma kujerar majalisar wakilai na yankin ƙananan hukumomin Basa da Jos ta Arewa, duk dai a nan arewacin jihar Plateau. Wato bayanan da na tattaro na gano cewa malaman zaɓe dai sun fito da sassafe a rumfunan zaɓe kenan, sun fito a kan lokaci a wasu rumfunan kuma an samu ƙorafin cewa babu takardu na dangala ƙuri'a a musamman ma na majalisar wakilai, inda wasu rumfunan ma da ke an samu takardun dangala ƙuri'a a kila a ce na sanata ya fi na ɗan majalisar wakilai. Wato kamar a rumfan da ake da mutum kamar fiye da 1,000 za ka samu an kawo takardun wato ballot paper kenan na ɗan majalisar senate kenan, wato dattawa ya an kawo kamar guda 1,000, sannan kuma na ɗan majalisar wakilai sai ka samu guda 100 ne kawai aka kawo. A wayansu mazaɓin kuma mutane na ƙorafin cewa har wajen ƙarfe 2 nan ba su fara ba saboda ba a kawo isassun kayayyakin aikin ba.
To ina aka kwana kan batun da ya shafi tsaro a wuraren da ake waɗannan zaɓuka?
Batun tsaro a 'yan sanda sun riga dama sun shirya, an sa jami'an tsaro ko ta ina, sannan dai ba wani tashin hankali dai a nan jihar Plateau, saboda kowa ya natsu. Sai dai abin takaici shi ne gaskiya wurare da yawa mutane ba su fito domin zaɓen ba.
Kamar matsalolin da kika ambata a baya na rashin kai takardun kada ƙuri'a, wato ballot paper kenan, me hukumomin zaben ke cewa dangane da hakan, ko ba a gabatar musu da wannan ƙorafi ba ne?
To an gabatar musu da wannan ƙorafi, da yake muna da wata kafa ta wanda 'yan jarida ne da su hukumar zaɓe, yawanci idan aka tura musu saƙo cewa ga gurin da ake da matsala, sai su ce mu je gurin, mu koma wurin shi malamin zaɓe na ƙaramar hukuma na Jos ta Arewa kenan, inda ya shafi Jos ta Arewa ne. To a wayansu gurare cikin ɗan lokaci kaɗan za ka ji mutane sun ƙara kiran mu sun ce an kai wannan kayayyakin aikin, amma akwai waɗansu wuraren da har yanzu dai da muke magana da kai ɗin nan suna da wannan ƙorafi, suka ce malaman zaɓen ko kuma su hukumar zaɓen sun zo, amma dai har yanzu ba su ga an aiko da kayan da ya kamata ba.
To a can jihohin Benue da Nasarawa, kamar waɗanne irin labari kike samu a zaɓukan da ake yi?
A can jihar Nasarawa ana wannan zaɓen a rumfuna biyu, ko kuma in ce gurare ƙananan hukumomin biyu wa'annan na majalisar dokoki ne, a Kiyana da kuma Doma. To yanzu dai ban samu rahoton cewa akwai wani ƙorafi mai tsanani ba. Sai kuma a jihar Benue ita ma ana yi a guri ɗaya ne na majalisar dokoki, a ƙaramar hukumar Guma na majalisar dokoki, can ma ban ji cewa an samu wata matsala ba. To yanda dai ake ciki yanzu kenan.
Wakiliyar mu Zainab Babaji kenan a hirarta da Mahmud Lalo. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji fashin baki kan gasar cin kofin nahiyar Afirka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Masu zanga-zanga a ƙasar Bolivia sun kwashe mako na biyu akan titunan wasu biranen ƙasar, inda suka datse hanyoyi. masu boron na bukatar gwamnati ta gudanar da sabon zabe ne da za a zaba alƙalin kotun kolin kasar mafi aksarin waɗanda suka shiga zanga-zangar masu goyon bayan tsohon shugaban kasar Evo Morales ne wanda ya mulki kasar daga 2016 zuwa 2019 tunda dai wa'adin alƙalin kotun kasar ya cika a watan Oktoba bara waɗanda su ne suka hana Morales sake tsayawa takara a shekarar 2019 aka sauke Morales daga karagar mulki bayan da ya rasa goyon bayan ƴan sanda da sojojin kasar a lokacin wata zanga-zanga da aka kwashe makonni ana yi a kasar Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira na gaggawa na a bata kofar da za ta shiga da kayayyakin abinci cikin Sudan. Miliyoyin mutane ne ke cikin mummunan yanayi na bukatar abinci, lamarin da ya sa hukumar samar da abincin ta yi gargadin cewa yakin wanda aka kusa manta da shi ka iya shafar zaman lafiya a daukacin yankin. A cewar WFP, yakin na Sudan wanda aka kwashe sama da watanni 9 ana yi, ya jefa miliyoyin fararen hula cikin mummunan yanayi. Ta kuma ce kiyasin ta nuna cewa kusan mutum miliyan 18 ne ke fuskantar matsalar yunwa a kasar ta Sudan a halin yanzu.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Wasu kungiyoyin Fulani sun yi barazanar kai gwamnatin tarayyar Najeriya kotu kan ci gaba da rike shugaban Miyatti Allah Kautal Hore Abdullahi Bello Badoji bayan kwanaki 10 da kama shi da suka yi. An kama Badoji ne bayan ya kafa wata kungiyar 'yan sa kai ta Fulani Zalla domin taimakawa wajen inganta tsaron mambobinta a jihar Nasarawa da ma wasu wurare da ake fama da matsalar tsaro. Wakilin murya Amurka Madina Dauda tana dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aika mana.
Kungiyoyin Fulani na Fayan da Fanam sun koka ne a wata sanarwa da suka fitar dake cewa ci gaba da tsare Badejo da jami'an tsaro ke yi bayan kwanaki 10 da kama shi na nuni da cewa gwamnati ba ta da niyyar gurfanar da shi a gaban kuliya a nan kusa. Sanarwar wacce ta fito ta hannun ambasada Muhammad Tasiru Suleiman ta ce rundunar sojojin Najeriya da aka ce su ne suka kama Badejo ba ta da hurumin tsare duk wani mutum fiye da sa'o'i 24. Kungiyoyin sun yi kira ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya sa baki tare da bada umarni a gaggauta sakin shugaban kungiyar makiyayan. Abdulkarim Bayero yana daga cikin shugabannin matasa na kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore.
Abin da ya yi bai saba wa dokar Najeriya ba. Saboda akwai jami'an tsaron Najeriya da ya haɗa gwiwa da aka yi haɗin gwiwa da su a jihar Nasarawa. To saboda haka muna kira ga ita gwamnati, wato in dai ba dai su ake yi mu a lalata mana rayuwarmu a arewa, lalata tarbiyyarmu, to dole ne mu Fulani mu kafa wannan kungiyoyin domin mu duba tarbiyyar yayanmu.
Shi kuwa shugaban kungiyar Macban, wato Fulani Cattle Breeders, Alhaji Usman Genzarma, ya yi nazari cewa
doka ta tanadi kowace kungiya ta faɗi manufofin da ya sa ake son a yi wannan kungiya da kuma sauran ka'idodi na shugabanci da dai sauransu wanda tsari na doka ya tanada. Abin da ya shafi sha'anin tsaro abu ne wanda yake da sarƙaƙiya, wanda dole ko da ka samu izinin gwamna dole sai gwamnatin tarayya kuma ta ba da dama, don abu ne wanda ya shafe ta kai tsaye. Shi ya sa ma yake ganin yanzu yawanci gwamnoni suna musamman kudu suna ta kiran cewa a yi community police kaman 'yan sanda wanda jihohi ko ƙananan hukumomi za su yi kirosu su zama suna ba da tsaro. Duk da yake wannan ma dai ba ta samu karɓuwa har yanzu daga majalisa da ita gwamnatin tarayya ba.
Amma ga ƙwararre a fannin tsaro da zaman ta kewan dan adam Dr. Yahuza Ahmed Getsu yana ganin akwai abin dubawa a matakan da Badejo ya ɗauka wajen kirkirar kungiyar sa kai da ya yi.
Abu na farko ya kamata ya tuntuɓi sauran kungiyoyin Fulani waɗanda suke da mabambantan manufofi da mabambantan tunani da kuma mabambantan ra'ayoyi da fahimta waɗanda suke a sassan jihar Nasarawar kanta. Abu na biyu ya kamata a ce to wani haɗaka ne aka samu tsakanin kungiyoyin sa kai da su kungiyoyin Fulani karkashin jagoranci na tsarin tsaro na jihar. Abu na uku ya kamata a ce shi a matsayin shi na shugaba na ƙasa ya kamata a ce tunda ya ce a jihar Nasarawa ne zai aiki kuma zallan Fulani, to ya kamata a ce ya sanar da a matsayin shi na shugaba na ƙasa ya tuntuɓi hukumomin tsaro a matakin ƙasa waɗanda suke za su iya tunanin cewa menene dalilin haka zai faru.
tunini gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya musanta cewa yana da hannu wajen kafa kungiyar ƴan banga da Abdullahi Bello Ba'ejo ya kaddamar a jihar Nasarawa a kwanakin baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yayin da ake ci gaba da gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a ƙasar Ivory Coast, a yau Asabar mai masaukin baki ƙasar Ivory Coast za ta fafata da ƙasar Mali a wasan quarter final, sai kuma ƙasar Afirka ta Kudu za ta kece Reni da ƙasar Cape Verde. Tunida Najeriya da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suka kai wasan kusa da na ƙarshe, inda suke jiran waɗanda za su kara da su a ranar Laraba mai zuwa. A hirar da Naida mai shari kan harkokin kwallon kafa a Ghana, Muhammad Awal ya fara shaida min yadda yake ganin wasan Mali da Ivory Coast zai kasance.
To wannan wasan da za yi ƙarfi ne sosai, domin in ka duba Mali sun nuna gwanintakansu a cikin wanga wasanni da ke wanga gasar. Kuma in ka duba grupin da shi suke din nan, da aka buga grupin aka kare su suka zo on top, suka zo bisa kan kowa. South Africa da Tunisia da Namibia duka shi suna cikin wannan grup, Mali suka zo bisa. To wanga na gwada maka Mali sun shirya a cikin wanga AFCON nan da aka zo nan. Kuma Cote d'Ivoire, in ka duba su ma shi kusan za ka ce sun kama maki da Zambia ya zauna Morocco ya ci shi, wannan ya bar Cote d'Ivoire ya yi ya qualify cikin wanga wasa. Sannan Zambia ta Cote d'Ivoire ta samu ta yi nasara a bisa kan Senegal kenan, defending champion a cikin wanga competition. To wanga wasa dai za a yi ƙarfi, amma abin da ke nan ne in ka duba Cote d'Ivoire suna iya Mali sosai, domin cikin wanga AFCON competition nan sun gamu sau biyar, guda kawai ya zama abin da za ka ce draw ne, kowa bai ci ba. Amma sauran hudun duka Cote d'Ivoire ta yi nasara a bisa kan Mali. Kuma in za ka duba kuma Cote d'Ivoire kasan sun sake mai gida, wannan za ka ce coaching kenan a cikin wanga wasanni. Ana cikin wasan da Equatoria Guinea suka jira musu kwallo hudu ba su samu sun jira kwallo ko guda ba, su da coaching su wannan din nan Bature wanda ake ce mai Jean-Louis Gasset suka fatuwe suka bari ya wuce suka fito su kun ne wa musu wasa MFF. To shi ya zo ya zauna a benci suka fidda Senegal. To za ka duba in ka ga kaman Cote d'Ivoire suna samun confidence cikin wanga competition, domin shi wannan sabon coach nan da ya zo wannan tsofin mai wasansu MFF ya yi ya kawo musu wani abu da ya zama daban a cikin lokacin da shi wannan tsofin Bature ne yake nan. To wasan dai zan ce za ta yi ƙarfi.
Mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a Ghana kenan, Muhammad Awal, a hirar da ni da shi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya koma kiri ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yau za mu ci gaba da kawo muku kididdiga da hukumomi suka fitar ne akan asarar rayuka ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin shekarar 2023 da ta gabata. Hukumar Road Safety ta Duniya ƙarƙashin Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce mace-mace ta hanyar hatsarin ababen hawa a shekarar 2023 sun ɗan ragu zuwa miliyan 1,190 daga miliyan 1,300,000 da aka samu a duk shekara. Rahoton da hukumar ta fitar na cewa da alamar matakan kiyaye hatsarin da ake ɗauka suna tasiri, kuma za a iya samun babbar nasara idan aka aiwatar da muhimman matakai da aka jarraba su. Amma duk da haka, mace-mace da raunuka da aka samu ta hanyar hatsarin ababen hawa suna yawa sosai. Rahoton ya ce raunin hatsarin ababen hawa yana ci gaba da zama babban sanadin mutuwar ƙananan yara da matasa masu shekaru 5-29 a duniya. Sama da rabin munanan hatsarin da ake samu suna shafan masu tafiya da sawu ne, da masu keke, da masu babur, musamman a kasashe masu karanci ko matsakaitan kudaden shiga. Sai dai rahoton ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa muddin ana son a cimma babbar manufar duniya ta rage kashe 50% na mace-mace da raunukan hatsarin ababen hawa nan da shekarar 2030. Ita ma hukumar Road Safety ta Najeriya ta ce jumlar mutane 5,081 ne suka mutu a cikin hatsarin ababen hawa a shekarar 2023 a faɗin Najeriya. Shugaban hukumar Road Safety na ƙasa, Cop Marshal Dauda Biyu, shine bayyana haka a wani taro a birnin Abuja yayin nazari akan wani shirin hukumar na Operation Zero 2023. Kana alƙallo masu nuna an samu hatsara 10,617, sa'annan mutane 31,874 ne suka samu raunuka a bara. Sai dai waɗannan alƙallumar a cewar Dauda Biyu suna tabbatar da samun nasara wurin rage hatsarin ababen hawa da mace-mace da kuma raunuka idan aka kwatanta da shekarar 2022. Amma yanzu bari mu sake lekawa ƙasar Ghana, inda hukumar kiyaye hatsara ta Gada ta Road Safety ta ce mutane 2,276 ne suka mutu daga watan Janairu zuwa Disamban bara ta hanyar hatsarin ababen hawa. Muhammad Hashim Sidi Madani, muƙaddashin jami'in shirya ayyuka a hukumar Taro Safety a jihar Arewa maso yammacin Ghana, shi ne ba mu waɗannan alƙallumar, kuma ya mana ƙarin haske. To, wannan adadin da aka samu raguwa, shin akwai wata hanyar da aka bi yasa aka samu wannan raguwa, ko dai haka kawai ne dai su direbobin suka yi takatsantsan wurin aikinsu?
Na akwai wai babu abin da zai faru ba sanadiyya. Akwai matakan yadda muka doki da dama, na daga cikinsu wancan shekara mun doko wani sabon muka ce mai wai remove the unprescribed lamps. A removal of the unprescribed lamps wanda mun duba LI 63 yana magana game da lamps ne wanda fitiloli da galori ka. Za ka duba mafi yawancin manyan lorikan da muke da su sai su sa wani light da yan China suka yi idan kana tuki a dare. Wannan na zuwa, wancan kuma na zuwa, za ka ga idan wannan aske ya halba bai
sai ya kashe gadin motar da ke zuwa gaba.
Shi yasa a cikin wancan shekara mun yi wannan yaki, mun fidda lamps
kusan fitilun motocin kun fitar.
Na'am, mun fitar jihar duka gaba da garin duka gaba da ya national. Kowane jihar ta yi nata aiki a lokaci guda muka yi wannan aiki. Za ka fita kamar misali jihar Ashanti, ka kai jihar Borno, za ka ga Ashanti suna nasu. Idan ka sallaka ka kai Borno, za ka ga idan ka kai Kabale, za ka ga suna nasu. Haka kowane jihar mun yi, mun fidda wayannan fitilu wurin 20,000 kai. Idan mun fita kuma babu baka, muna fitowa ne mu tafi da shi mu je a kona, domin mun gan cewa su direbobin da kansu suna magana kan wayannan fitilu kuma ba su bari sawa. Yan wanka na zuwa, wannan fitila da ya halba ma idonsa ya kashe gabinsa, sai ka gan kafin ka farga ka hafka ba wani lorin da ke zuwa ko ka fada bara, sai ka ga hallaka ya zo.
To bari mu duba, banda wannan batun fitila da akan yi amfani da shi wanda ke kawo hatsarra, menene abubuwa da suka fi kawo hatsarra a nan ƙasar Ghana wanda har yanzu an kasa magance batun hatsarin motoci?
Gaskiya ne, na farko yawancin gudu wanda ke ketare iyaka, overspeeding ke da. Overspeeding na daga cikin ababen da ke kawo mana hatsarra kan hanyar kwarai da gaske. Za ka ga mutum ya fita yana tafiya, muna da wai prescribed speed limits wanda idan ka kai kowane wuri akwai
wato adadin gudun da aka kayyade da kada ka haura haka.
Aka, wato kowane wuri da za ka kai akwai adadin gudun da ya kamata lori ka yi. Na farko muna da speed limits 30 km/h. Wannan 30 km wai idan ka kai inda yawancin aikace-aikace na mutane yake, ka bari lori ka kanya wuce 30 km/h. Kamar misali inda school yake, inda hospital yake, inda kasuwa yake, mutane ke kai abubuwa suna cin kasuwansu, kaka bari gudun ka ya ketare 30 km/h. Sannan muna da 50 km/h idan ka kamar ka fita cikin gari inda babu yawanci aikace-aikace na mutane, ta tsallake kana fita gari to wanda ko idan kana kan hanya za ka san wani wuri an zana maka 50 wani wuri 30 wani wuri 80 wani wuri 100 wato waya da duka yana gwada maka nan ganka kai adadin gudun da za ka iya kai kenan. Amma za ka ga wani na da shi ce ai mota tana kwanci ko anyan yana kwanci amma ba ka san abin da sai fito maka cikin daji. Hanyar nan da muke amfani da shi ba mu kawai ba ne dabbobi ba na amfani da shi. Sai sa idan ka kai wani wuri sai ka ga an sa maka foto na ajiya tana ciki roadside kenan. Yana nuna maka cewa wurin nan ana yawancin kiwo dabbobi da gida kenan. Dabbobi da gida ibara guda akuyoyi barako shanu da makamancinsu. Sai sa idan ka kai wurin da ka sai duka. Domin kana cikin gudun da nan ba shi ba kamar mutum ne ya yi fito zai tsallake ya koma ba wannan daji. Sai ka ga kafin ka farga ka hafka ba nan ba. Kuma idan ka buge dole kai da kanka ka samu rauni idan mutane suna ciki za ka samu rauni. Kuma idan ka ce ba za ka buge dabban ba za ka hallakar da mutane ne. To gudun ka idan ka taka break dole zai iya fidda kai kan hanya ya hafka ba kai. Sai ka ga matsala ya zo. Sai sa kana tuki ya kamata ka mai da hankali. Ka tabar hankali kana zuwa kan roadside duk bai tuki. Kan gana kai 30 ya kamata biye mai. 50 ya kamata biye mai. Wannan ke gwada kai professional driver kenan. Wannan ke gwada kai kana tuki. Ka san kan tuki ka.
Wato ka mai da hankali akan alamomin hanya. Yawa to bayan batun gudu fiye da kima menene kuma abubuwan da suka kawo hatsara a Ghana?
Na biyu shaye-shaye yana ciki. Ba shaye-shaye na kwaya ko wani abu ba. One energy drink da kansa da muke yawan sha.
Irin wannan abubuwan sha mai ƙara kuzari kenan.
Sai ka ga mutum ya gaji sai ya ce tun da na zo na iske mutane a tasha ya kamata doke in koma. Alhalin tukin nan kana yi ya kamata ka samu lokaci da hutu.
To har yau dai bamu kammala kawo muku tattaunawa da Muhammad Saidu Madani babban jami'i a hukumar Road Safety ta Ghana. Amma yanzu za mu dakatar a nan kana mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah kai mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Lazarus Gresham wadda ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya koma kiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakub Makeri kafin mu karkare shirin ga labaran duniya takaice.
Amurka ta kaddamar da harharen sama a ranar Juma'a a wasu yankunan gabas ta tsakiya a wani mataki na mai da martanin harin da aka kai sansanin sojinta da ke kasar Jordan a makon da ya gabata. Rundunar sojin Amurka ta ce dakarunta sun kai harharen ne a Iraki da Siriya inda suka kaikaici dakarun juyin-juyin halin Iran da sauran kungiyoyin da ke da alaka da su. Rotanni sun ce hararen sun fada a wurare sama da 85 inda Amurka ta yi amfani da jirage masu kai hari daga nesa. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce da umarninsa aka kai harin sai dai kakakin majalisar wakilan kasar Mike Johnson ya cicciki gwamnatin ta Biden saboda jan kafa da ta yi wajen mai da martanin. Garin Rafah da ke kan iyakar Gaza ya fuskanci munanan harhari a yau Asabar sai dai babu bayanai da suka nuna iya adadin mutanen da suka mutu ko suka jikkata a sanadiyar harharen na Isra'ila. Halin da ake ciki ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce mutum 27,131 ne suka mutu sannan wasu 66,287 suka ji rauni a yakin na Gaza da ake yi.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babal nake cewa sai mun sake dawowa a shirinmu na dare insha Allahu.